بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزود مكي مغانا daren litinin ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan Shawwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422, daidai da 6 ga watan Disamba shekara ta 2002 ta ainihin Bature. Muna karatun littafin Kitabu Tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad na Imamu Da'wa Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kan iyayen shi da malaman shi da sauran al'ummar musulmi baki daya. In ba manta ba, muna karkashin babi na biyu, babin da malam ya kiraye shi da cewa babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi, babin da ke bayani akan falalar tauhidi da kuma irin yadda zunubi ainihin yadda tauhidi yake kankara zunubi. Mun karanta ainihin ayar da malam ya kawo da kuma ainihin hadisai guda biyu da ya kawo, waɗanda waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah, ya shaida, ya santa, babu shakka Allah ya haramta wuta ta ci naman shi ranar gobe alkiyama. Allah ya samu daga cikin wannan jinsi. Kaɗan daga cikin fa'idojin da malam ya ainihin fitar a ƙarƙashin wannan hadisi, sai ya ce qala, shi ainihin wato malam mai sharhi malam Abdurrahman ya ce وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. wannan hadisi ya nuna mana ashe inda imani ne to dan ka faɗi kalmar la ilaha illallah kadai bata isar maka ba har sai ainihin wato ka kudurce a zuci. hakan nan kuma akasi dan ka kudurce a zuci kuma bakinka ya kasa furtawa, wannan ma ba za ta isar maka ba. Dan Allah ku duba dattijo Abu Talib, duk gwagwarmaya ya sha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bakin ya kasa furta wannan kalma ta la ilaha illallah. Abinda ya sa ya san ma'anarta shine ma'anar matukar ka faɗe ta, ka yadda da abin da ke ɗauke da ita, to duk wani abu da ake bautawa ka rusa shi kenan da garan nan sai Allah kadai. Shi kuma yana ganin gaskiya ba za ta faɗi ba, a ce ai rushe komai sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Amma har waka yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana nuna cewa shi ya san addinin Muhammadu gaskiya ne, sai dai kuma abin da ya hana shi a ganin shi a cikin addinin shine karye abin kunya, a ce tsoho ya bi yara, abin da ya hana shi kenan. Don haka sai yake wa annabi waka yana fasda bi amrika ma alaika gababatun, ka ci gaba da wa'azi ba wanda ya isa ka maka tangarda, hatta wasada fitura bi dafina, sai dai in naji ni a cikin kabari. Don haka in la'asar ta sai zara ta komi shi sai ta sa annabi a gaba ya ce mu je ayi wa'azi. In mu ba mu so, wasu na so, tunda ba a haɗu akan ƙin musulunci ba, to ayi wa'azi. Shi yana kafiri, kai kana kafiri, kuma dole a tsaya ayi wa'azi, shi ya ji kai ma ka ji. Idan da kai da shi ba kwa so, ƴaƴanku suna so. Ga Aliyu, in annabi ya tashi zai sallah, sai Abu Talibin ya ce wa Aliyu, tashi ka je kai abin da dan uwanka zai. Safiya, ku je ku yi abin da Ummu Hani, ku je ku yi abin da dan uwanku zai yi. Shi yana kawo uzurin shi, annabi yana girmama shi, yana kaunar shi. Sai matsala ce ta faru, mutum ne mai karamci a cikin Larabawa, sai suka zo suka ce kai babban mutum, amma ɗanka ya gallabe mu, ya zage mu, ya zage ainihin shehunai, ya zage waliyya, ya zage Allah, mun rasa yadda za a yi. Kai in jarabar son ɗaci ka kawo wannan guda ɗaya, za mu tara ‘ya’ya ɗari mu baka. Sai ce mutanen maka kun mai da ni wawa, in ɗau ɗana in baku ku je ku kashe, ku ba ni ‘ya’yanku ɗari in zo in ciyar da su, kowa ya gudu gidan uban shi in ya girma. Yace kun mai da ni wawa, kun raina hankalina. Haka ya zauna, sai aka yi meeting, aka ce to daga yau Abu Talib, tunda dai al'amarin ka ya kai haka, to za a sa maka sanction, za a sa maka takunkumin tattalin arziki, tattalin rayuwa, tattalin aure, tattalin komai. Sai aka zo aka rubuta takarda, aka ce daga yau ba zumuncin aure tsakanin duk wani mutumin Makka da shi da Abu Talib, da tawaga Abu Talib. Babu magana, ba saye, ba sayarwa,
ba hudda duk wat an yanke komai, aka dau wannan takarda aka je aka rataye ta a cikin Ka'aba. Abu Talib da ya ga yansa za ka zauna cikin al'ummar da ba za ka ce musu sallu ba su ce na'am, ba za ka yi musu ba, ba za su siyar maka ba, ba za ka siyar musu ba, ba auratayya, ba hudda, sai ya je tattare dangin shi gaba daya, wato dangin mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kuna da za a wulakanta ni akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, anya ba za ku goyi bayana ba, suka ce muna tare da kai saboda Balarabe akwai kabilanci, suna kafiran amma suka hadu suka mara mishi baya, sai guda ɗaya ne ya tsalle, shine Abu Lahab. Yace shi kam a fitar da shi cikin dangi. Sannan sai Abu Talib ya sace diban jiki sai ya tafi wurin Banu Hashim, dangin mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace Banu Hashim, kuna ga ana wulakanta ni saboda Muhammad, ba za ku goyi bayana ba, suka ce muna tare da kai. Yace to abin da nake so shine za mu kwashe inamu gaba daya, za mu fita daga garin nan, za mu je bayan gari za mu zauna. Suka ce sun yadda, da maza da mata da yara da manya da datta duk suka kwashe ina suka bar garin Makka. Suka je suka zauna, abinci ya kare musu, magani ya kare, komai ya tsaya musu cik. Amma duk da hakan dare yayi, duk in aka kwanta sai Abu Talib sai zo dauke ainihin wato ɗaya daga cikin ƴaƴan shi cancak, sai ce tashi daga inda yake, sai ainihin dawo da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wurin shi, sai dauki wannan dan nashi, sai ainihin je kwantar da shi a wurin da Annabi yake, sai kowa amma har akwai wani CID, akwai wani da ya zo lalube ina Annabi zai kwanta, da in dare a zo a kashe shi, sai an tabbatar an kwanta tukuna, sannan sai tashi Annabi daga wurin, sai ce dan shi zo ya kwanta, sannan inda dan yake sannan Annabi ya dawo kwanta, ma'ana in kashewa ne a kashe dan shi, amma Annabi Muhammad ya tsira sallallahu alaihi wasallam. To haka aka rayu, yunwa ta yunwa, aka ce in dare sai a jiyo mata da yara kanana suna kuka. Sai wani ya yi hikimar bari ya ɗibi abinci masara ce ya je ya kai musu, sai mutanen Makka suka datse shi, nawa ce tiya, naira kaza, eh to double, aka ninka mishi dande kar ya kai. Rannan sai wani ɗan ƙanin Khadija, mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai je samu abokin shi ya ce kaiwa ne da uwata da uwarka a cikin Banu Hashim aka ainihin wato aurota, aka auro su. Sa'annan kuma Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wasallam muna da dangantaka da ita, yanzu daidai ne mu ci mu sha mu kwanta a katifa mai taushi. Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib suna bayan gari, ana jin ihun yara da daddare saboda yunwa, suna cin ganye, suna cin fata. Sai ce kai ba za mu iya ba, manyan kasa su suka sa hannu, America da Russia da Ingila sun sa hannu, ya za a yi? Yace ka nemo mana na uku. Sai ya tafi sai lalubo wani saurayi na uku, don ku san duk inda al'amari ya al'amari, wani lokacin matasa su suke kifar da gwamnatin zalunci su kafa ta adalci. Saboda haka nan da nan sai ainihin ya je nemo na uku. Na uku nan ya ce mu uku mun yi kaɗan, manyan ƙasa duk sanata baki ɗaya sun sa hannu akan a yanke zumunci, anya zai yiwu? A nemo na hudu, aka nemo na hudu, na hudu ya ce a nemo na biyar, suka haɗu samari su biyar. Sai aka ce to abin da za a yi wannan tawayen sai la'asar ta yi, manyan Makka suna can suna shan giya a gindin Ka'aba, sai ainihin kawai a je a miƙe a yi tawaye. Daidai la'asar sai kawai suka je suka yi tawafin Ka'aba, suka yi tawafi sai ɗaya ya miƙe, ya ce ya ku mutanen Makka, mu ci mu sha mu kwanta katifa mai taushi, Banu ainihin Hashim da Banu Abdul Muttalib suna bayan gari, wahala ce musu yawa, wallahi ba zan zauna ba sai an yaga takaddan nan da aka rubuta ta yanke su daga al'umma, ni ba da yawuna ba ne. Sai aka ga kamar maganar banza ce, saurayi ɗaya dan sanatoci sun haɗu, saurayi ɗaya ya isai wani abin da ya gama secondary mai yawa bai fasin wife ba, kaza kaza, wane ne kai? Sai kawai sai ba a daga kai an kalla ba, sai wani cikin samarin ya zauna cikin jama'a, sai ya ce gaskiya ne wannan takaddar zalunci ba da yardan mu aka rubuta ta ba. Sai na uku ya ce abin da kuka faɗa shi ne gaskiya, wanda ya faɗi saɓanin haka maƙaryaci ne. To sai fa Abu Jahalin yana zaune yana shan giya, sai ya ɗaga kai ya ce ƙarya kuke, ba ku isa ba. Nan da nan sai na huɗu ya ce kai ne maƙaryaci azzalimi. Sai na biyar ya ce kun faɗi gaskiya, ba mu zama sai an yaga ta. Sai Abu Talib ya ce, Abu Jahal ya ce, to wannan shawara jiya akai ta daddare ba a zo a mana rashin kunya nan kaza kaza wallahi ba ku isa ba ana cikin wannan jayya sai ga Abu Talib ya shigo ya fito daga bayan gari bayan wata shida suna cikin wahala bi yara ne ya zagwanye wahala ga tsufa ga yunwa ga takaici sai yazo yace to mutanen Makka dana Muhammad yayi mafarki jiya da daddare ya gaya mini cewa Allah ya nuna mishi takaddar da kuka rubuta akan a yanke zumunci da mu Allah ya turo gara duk inda sunan shi yake to ya sa ta cinye akan cewa Allah ya janye hannun shi ba ruwan shi da takaddar to abinda nake so ku taimake mu abincika takaddar nan abinda dan nan na ya fada in gaskiya ne ya kamata a sarara mana mu huta in dana ƙarya ya fada babu shakka zan mika muku shi ku kashe shi don ni ma bani bukatar makareci to su mutanen Makka da yake kafirai ne suna da yaqinin annabi makaryaci ne shi kuma Abu Talib yana da yaqinin annabi gaskiya ya fada don haka sai ainihin nan da nan su Abu Jahal aka satsani aka hawo Ka'aba aka je aka dauko takarda sai aka ga gara te ragaraga da inda sunan Allah yake to kuma shikenan tunda sharadi ne to yanzu an ga gaskiya kenan sai dattijo Abu Talib yace to sai a sarara mana to shi ne sai aka ba su izinin su dawo cikin gari an yanke wannan muguwar yarjejeniya to bayan kwana biyu sai zazzabin rashin lafiya kama dattijo Abu Talib to yana cikin rashin lafiya labari ya zo ga annabi ga kawunka can zai cika sai annabi ya sheka da gudu za mu zo mu samu waɗannan hadisai a nan gaba sai ya je ɗauke shi ya rungume shi ya tallafe shi yana ya am kul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah kalimatan ahujju biha inda Allah yawm al-qiyama wannan kalmar in ka fada gashi baka taba musulunci ba amma zan kafa wa Allah hujja dan ka samu tsira ranar gobe kiyama in yayi yunkuri zai fada gashi Abu Jahal kuma sun zo sun kewaye shi sai ya ce yanzu abin kunya zaka yi mana tsoron mutuwa ne zai sa ka bi addinin danka abin kunya zaka yi mana sai ya saurara sai annabi ya maimaita sai su ma sai su maimaita har dai daga ƙarshe yace a zai mutu akan addinin iyaye da kakanni yana faɗi sai aka zara ran sai annabi ya aje shi sai tafi yana cewa ni ko wallahi matukar ba a hana ni ba sai na roƙan maka gafara ko fiye da 70 ne sai Allah ya saukar mishi da ainihin ayoyi yana cewa ainihin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda yake so Abu Talibin imani bai bayyana gare shi ba wannan ita ce aqidar da duk ahlus sunna suke akai sabanin ƴan shi'a ne suka je suka yayemo hadisan ƙarya ka je ka karanta takhrijin su a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin mujalladi na 4 juz'i na 8 na ƙarshe zaka ga gamsasshen bayani da takhrijin waɗannan hadisai akan babu shakka hadisai ne waɗanda ba su tabbata ba suke hujja da su suke son su kare wai Abu Talib ya mutu a musulunci nassoshin hadisai a cikin ainihin sahihul bukhari da muslim da ijma'in al'umma sun tabbatar da cewa wannan ainihin dattijo duk da taimakawar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya wai gari ya mutu ainihin ba addinin musulunci ba to abin da yasa na kawo mana wannan hadisi dan in ƙara ƙarfafa babin nan mai yake tabbatar mana cewa ashe koda ka yarda da zuci matukar baka furta la ilaha illallah da yaddaka da zata amfane ka ba sannan wannan hadisin na Abu Talib yana nuna mana falalan la ilaha illallah ashe dattijan nan da ya fade ta ranar alkiyama manzon Allah zai shiga ya fita ya ga cewa dattijan nan ya kubuta to da wannan zaka gane ashe duk mutumin da bai fadi la ilaha illallah ba bai imani da ita ba bai yarda da abin da ta hukunta ba wannan mutum ya gama yin asara ba shi da wata falala da zai samu gobe kiyama amma saboda Allah da kanshi yana yabawa kokarin masu kokari sai da Allah ya yabawa wannan dattijan Abu Talib a cikin hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya tambaye shi yace ya manzon Allah kawunka Abu Talib kowa ya san irin kokarin da ya maka shi ranar kiyama ko zaka tsinana mishi wani abu Nabi ya ce gaskiya na san dama tambaya irin wannan in ba kai ne yawan san hadisi ba ba wanda zai yi ta yace to abinda Allah ya nuna min shine ya nuna min Abu Talibin kawuna a tsakiyar wuta sai yace to in jawo shi azo da shi waje daga gefe sai a sa mishi takalma na wuta waɗannan takalman wuta saboda azabar da ke jikin su kunyen shi zata narke ta rinka ta farfasa to shine wanda aka rangantawa azaba kadai ba jama'a me ya kawo wannan saboda babu tauhidi to tauhidin nan komai in ya lalace in tauhidi ya gyaru to komai yayi kyau idan komai ya gyaru tauhidi ya lalace komai ya rugurguje shi yasa malam mai akhzari Abdulrahman yayi gaskiya da yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da ya wata daga duk wani mai hankali baligi ya inganta imanin shi sannan sai yace summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan kuma sai san hukuncen hukuncen da za su gyara farillar shi kamar sallah kamar azumi kamar zakka da makamantan su amma dai aqida tauhidi shine gaba shi yasa gaskiya saboda Allah makarantun islamiya makarantun mata tsakanin magriba da isha wa'azozi da ake yi tauhidi ya firin jaye akan komai saboda a kasar Makka duk zaman da akai zaman tauhidi akai ba zaman kafa shari'o'i ba saboda a lokacin kokari ake mutane su bar shirka su dawo wa tauhidi to yanzu kusan irin wannan ce take kokarin ta sake kewayowa al'amura suna neman su sake rikicewa yanzu zamani ne da Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin shi mai suna ainihin wato At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu yace abin mamaki a yanzu ana cewa kai ya waye amma an fi aiki da bokaye a yanzu fiye da zamanin da sai kaga hamshakin dan boko ya je boka na juya shi dan Allah ina wayewarka sai kaga kasaitaccen sarki umarnin boka yake bi sai kaga babban mai kudi sai abin da boka yake mishi sai kaga hajiya ta kai ta komo sai yadda boka yake mata madam ga ta nan isassa amma sai yadda boka yake so da ita haka za ta yi yanzu haka aka waye gari ake da kai musu wa'azi sai ce zuwa wurin malami ba kyau ne hajiya ai boka ba malami bane ai wanda yace boka malami yayi sabo sai yayi istighfari kamar kace shugaban yan sanda ne barawo commissioner of police kuma sai kace shine shugaban barayi jama'a shine shugaban fada da barayi kuma kace shine shugaban barayi haka da boka shine shugaban fada da duk wani tauhidi duk wani abu da ka sani wallahi alazim boka yana rugurguza shi kana nan da tauhidin ka sai matar ka sai ta salala tana jin ka fara neman aure sai ta je wurin boka boka ya dauke bala'i ya kai bala'i akwai boka yanda nama za a dau tsokan nama a bata ta saka a cikin farjinta sai ya kwana da doyi da sirkaki da hamami duk wani bam ya hau kan shi fa sai a zo a dafa wai sai a baka kaci shikenan sai ka birkice an yi maka sihirul mahabba gaba ɗaya sai ka haukace in ba ita ba to ba yadda za a yi ka manta da waccan da kake neman aure shi yasa annabi ya ce duk wanda ya haka ya zama kafiri attiwala kenan sihirul mahabba sai ga an karkatar da hankalin mutum yanzu sai a ce ta shanye shi a malamai ta shanye shi a arnadi Allah ya kiyaye to jama'a kun ji sai malam ya ce wasihi tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil wannan kuma ya nuna duk mutanen da ke da tsantsar tauhidi to wuta haramun ne ta ci naman su an gane wannan da kyau wasihi annal amala la yanfa'u illa idha kana khalisan liwajhi Allah ta'ala wannan kuma yana nuna mana cewa duk wani aiki ba zai amfanar ba sai mutun yayi shi saboda fuskar Allah madaukaki sannan akwai sharadi na biyu ala ma shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayan kai aiki saboda Allah sai an bincika haka sunna tace sunna ta inganta jama'a kowa ya kiyaye waɗannan sharuɗa guda biyu sharadi na daya shine faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan kun ji sharadi na daya sharadi na biyu wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wanda bi yake son su hadu da Allah salin alin a ranar kiyama duk aikin da zai aikin ya zama salihi sannan ya zan kai hada da wani sai Allah kawai to a cikin aiki na gari din nan abubuwan nan biyu suna sake bayyana duk aiki na gari sai kai dan Allah zakka ce sai kai dan Allah sannan sai kai yadda aka ce azumi ne sai kai dan Allah sai kai yadda aka ce to yadda aka ce din nan shine yadda annabi ya shar'anta ba yadda wani yake gani ba ba yadda shari'ar annabi Musa take ba shari'ar da aka aika maka ita ce shari'a muhammadiyya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu koma cikin karatun matni a inda malai ya kawo mana ainihin hadisin da ke gaba sai ya ce wa an abi sa'id al-khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala daga sahabi abu sa'id al-khudri shi ko ya karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to wane ne wannan sahabin Abu Sa'idin gashi sai malam a ƙasa yace Abu Sa'idin ismuhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd al-Ansari kaji cikakken sunan shi Sa'd dan Malik dan Sinan dan Ubayd al-Ansari al-Khazraj shi ma dan kabilar Khazraj ne sahabiyun jalilun wa abuhu kadhalika da shi da uban shi dukkan su manyan manyan sahabbai ne wane mutum istasghara Abu Sa'id bi Uhud lokacin da aka zo za a yakin Uhud sai aka zo da shi sai annabi ya ce yayi kankanta a koma da shi kun san haka wani sahabi aka zo da shi gashi nan matsala te matsala sai aka ashe dan tsumburare ne kun san ko yanzu sai ka ga mutum tsumburare shekarar shi 20 amma gashi nan dan kwagyagya haka sai ga wani ya taso kamar agir kwana biyu zarau ya wuce shi to haka zamanin sahabbai sai aka zo da wannan dan kwagyagya haka sai annabi ya ce ka koma da wannan yaro ne wannan ba sai annabi ya ce a wuce da shi sai kai wancan kwagi sai koma gida ya fada kan gado yana kuka mijin uwar shi ya zo lafiya kake kuka ya ce ya za a zabi wani ne a banni ka san shi yaro America ne da karfi yake hujja kawai in ce muna ni nake ka da shi muna fada ai sai shi mijin uwar ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga abin da wani ya ce kaza kaza annabi ya ce a to a zo a gwada mana aka zo masallaci aka share musu fili aka ce ku yi magani suka yi haba malam kwagin ne ya tsawon ne kwada da kasa sai annabi ya ce to duk a saka ku kai wannan kwagencin kai kai ka kai kuma wannan doguwar kafa ka ta kai ka yawwa kun ji yara kenan yadda suke son jihadi mu saka wa ƴaƴan mu son jihadi Allah ya ji kan al-Imam Hassan al-Banna duk wani dan kungiyar ikhwanul muslimuna dole sai ya haddace suratul anfali kuma sai ya san ma'anarta da fassararta kungiyar ikhwanul muslimuna ba su ne yan shi'a ba abin ya zo mana da kuskure a Najeriya ne ikhwanul muslimuna muslim brothers ba su ne yan shi'a ba damfara aka yi mana a Najeriya sai wata ranza mai tafsilin abin amma mu ne yan kungiyar brothers yan kungiyar ikhwanul muslimuna ma'ana kungiyar da ke tabbatar da jihadi a bayan kasa wannan NSS da dama na Najeriya duk sun shiga ciki amma matsala ce ta faru sai aka zo sai aka yaudare su sai aka juya direction abin shikenan sai da an ce kai dan brother ne sai a ce wai dan shi'a ba dan brother bane cikin tawaga Hassan al-Banna akwai yan izala akwai yan dariqa amma babu yan shi'a a cikin tawagar ka je ka bincika da kyau ka nazo shi kanshi Hassan al-Banna ai yana bin ainihin mazhabi ne na sufanci amma ga su Kardawi ga su Saidu Kutub amma babu dan shi'a a cikin tafiyar amma mu da abin ya zo mana a kasar nan sai abin ya karkace to a cikin kungiyar shi sai ya farlanta lallai ne ko baka haddace komai na Qur'ani baka haddace suratul anfali suratul anfali kaje ka samu kasar din tafsiri na bana ita ne tafsiri kasar 10 akai tafsirin ta ita kadai ma'ana suratul anfali tana bayani akan falalar jihadi ladubban jihadi tsarin jihadi annan ne zaka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ya ku mu'minai in kuka hadu da kafirai a cikin rinci ana buga jihadi kar ku sake ku gudu wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu ranar da aka hadu da mu'minai da kafirai wanda duk ya sake ya gudu ya ba kafirai baya sai Allah ya marmaje sai da wannan magana yace illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam duk mutumin da ya gudar wa kafirai sai Allah ya tsaida maganar sai ce sai dai wanda dabarar yaki kaje ka ainihin wato kuna cikin kafa da kafiri sai kai kamar kaji tsoro sai ka gudu kaga zai biyo ka da karfi ko yana cikin biyo ka sai ka juya sai ka datse shi Allah yace babu laifi haka kaga ka gudu amma dabara ce ko kuma kaje ka tsogalo su sai aje a tura wani karmo wani mara alamar sojoji mai tsoro sai je ya tsogalo kafirai ya bata musu rai ashe muna nan mun ainihin tattara su gwarazan sojoji sai kafirai sun biyo shi da gudu sai kawai a fito ai ta harbe su kun ga wannan sura ana bukata ta musamman a Kaduna nan an fahimci wannan da kyau ko saboda akwai hikima ainihin wato ta jihadi a ciki akwai ladubban jihadi sai Allah ya ce to in ba waɗannan dalilai guda biyu ba duk wanda ya gudu faqad ba'a bi ghadabin min Allah san da ya dawo din nan to ya dawo cikin fushin Allah a nan duniya kenan wa ma'awahu jahannam makomashi kuma wutar jahannama a ranar alkiyama to abin cewa al'ummar musulmi mu saka wa ƴaƴan mu son jihadi menene jihadi, ana misinterpreting din the word jihad by giving the translation war is very wrong. Mugun kuskure ne a ce wai jihad yaki, a'a gwamma ma a ce Islamic holy war da dan sauki sauki, amma a ce war ma'ana yaki. Ta'adi kenan, musulunci bai ce ai ta'adi ba, amma musulunci ya ce mu tashi mu kokari mu kare kanmu mu yada addininmu. Muna zaune dukkan musulmin da yaje tsogano kafirai addinin musulunci bai yadda ba, dukkan musulmin da yaje kashe kafirai addinin musulunci bai yadda ba, matukar ana zaune zaman lubana da su. To amma in kafirai suka tayar mana, to Allah madaukakin sarki ya ce mu yake su, mu jigata su, mu galabaita su, sai ce fa sharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkaruna, yace ka galabaita su, ka lallasa su, saboda wasu ma waɗanda ke bayan su munafikai kenan, su ma su tsorata. Don haka kowa ya zauna cikin shiri, amma ba shirin yaki ba, shirin kare kai. To ran da duk aka fado maka, to in ka tashi zaka rama, zaka yi ramuwar da kuma sai ka lallasa su yadda ba za su sake samun karfi ko tunanin su yake ku ba. Sannan wasu kananan munafikai da ke gefe kuma kowa ya razana, yace ashe Allah ya so mu da ba mu muka fara tayarwa ba. Wannan ita ce ka'ida jama'a. Sannan jihadi na biyu shi ne jihadin yada addinin musulunci, a je a kai musulunci inda bai kai ba. To abinda musulunci yake nufi da kalmar jihadi kenan, amma sai a fassara a ce ai kaza. Yanzu har jihadin da ake a yanzu na Afghanistan da ainihin musulmi da ainihin sauran kafiran duniya, yanzu muguwar fassara ake. Amma kai ka san irin zaluncin da America take yi, ka je ka karanta rubutun Donald Duke a cikin website nashi, menene donaldduke.com, ka je kin kana da internet ka je ka buga, ko ka samu ai maka photo star yana nan mun zo da shi, ka je ka ga ba America ne, a kasar America suka hada kungiya suna yakar irin manufofin America. Yace ba abin da ke haddasar da ta'addanci sai ta'addanci, yace to duk inda ta'addanci yake America ta kai a duniya. To ta gama kura mutane, dan haka dole su fito su fara ramawa. Allah ya kiyaye. To saboda haka kun ji dai aka ce lokacin yakin Uhud yana yaro ne dan karami, wa shahida ma ba'daha, amma sai ya halarci yakin da ke bayan Uhud din. Shi yakin Uhud wani dutse ne yana nan yanzu, in ka je za ka gan shi ya mamaye kewayen Madina. Daga nan ne zaka san kokarin da sahabbai suka yi, aka dora wasu a saman dutsen, wasu aka zuba su a kasa. Annabi ya ce musu ko kun ga mun yi nasara muna kwasar ganima kar ku sauka, suka ce to ko kun ga an kashe mu mun ribe tsuntsaye na cin namu kar ku sauka, suka ce to amma dan adam da kudi ba dama malam. Da suka ga musulmi sun yi nasara, an fara kwasar dukiya kawai na sama din nan, sai suka zubo gaba daya. Da kafirancin suka hango, lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba, shine komandan kafirai, da ya hango sai ya ce ga su can sun sauka daga kan dutsen da suke kalle mu ta kai, sun koma suna ɗiban dukiya mu je mu zagayo. Da ya je da ya ja jama'a suka je malam, suka samu sahabi, sai mutum ya durƙusa zai ɗibi kaya kawai sai ya ji sara a kwankwason shi. To kaga in ya juyo shi ma sai ya sari wanda ya samu. Anan ne suka kashe baban ainihin Huzaifa al-Yaman, suka fara farar shi yana babana ne, baba musulmi ne, amma idan su ya rufe ka ji duka ta ƙiya kai ma an kawo kowa sai ka dake shi, don suka kashe shi. Yace Allah ya fi muku, na san ba da gangan ku kai. To wannan gwagwarmayar yakin Uhud da aka yi, sai da aka kashe musulmi 70 ba dan komai ba, saboda saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka, sannan sai Allah ya ba su nasara daga baya. To a lokacin nan Abu Sa'idin yana karami, aka ce yayi kankanta, amma sauran yakoki da suka zo baya dai ya je mata bil madinata sanata 30 aw 40 aw 65. Malaman tarihi sun yi sabani, wasu suka ce shekara ta 63, wasu suka ce shekara ta 64, wasu suka ce shekara ta 65 ya rasu, wakila wasu ma kuma sai suka ce sanata 74, ai ya rasu ne a shekara ta ainihin 74. Asalin abin da ke kawo tarihin duk da ya shafi sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama, abin da yasa ba a iya tantancewa, saboda su mutane ne waɗanda ba su damu da rubutu ba. Yanzu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama, magana da masu maulidi suke faɗi wa an haifa Annabi ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, duk wannan hayaniya ce, babu ta ahadisi, ba ta Qur'ani, saboda mutane ne da ba sa rubuta abubuwan da ke faruwa. Kamar yanzu galibi duk wanda ya kai shekara 40 50 60 a Najeriya, da wahala kaga yana da ranar haihuwar shi. Me yasa? Saboda iyayen shi bai yaba malamai bane, bai yaba ɗan boko bane, sai in aka zo ɗan haihuwa ne zai tsaya takarar gwamna, to yanzu ba shekara wani nawa, sai ce to an haife shi ne sanda gwannan lugga ya zo to sanda gwannan lugga ya zo yaushe ka gani ko kuma yaushe aka haifuwa ne sai ce randa premier ya zo ya lacca a garin nan to so nawa premier ya lacca ka gani to da ma zai ce sanda aka kashe premier sai mu ce to kaga 66 kenan a sanda aka samu independent sai mu ce to 60 kenan to amma kai zai ce randa Aminu Kano ya zo ya mana lacca a wurin cabbi aka haife ka to dan Allah ka ga ba ka gane ranar haihuwarka ba sai da annabi ya kai shekara 40 ya fara wa'azi sai aka koma baya ana bincikar wai ma yaushe aka haife shi wace rana nawa ga wata sabani maganganu guda 9 malaman tarihi suka yi kaje ka karanta littafin ainihin wato Ibn Sayyidin Nas akan tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin Nurul Yaqin ma Nurul Yaqin sai ka ga ma sun ce amma fi kyautata zaton ranar 9 ga wata aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai 12 amma mu nan 12 ga wata ita maulidi ana shan ya zobo ana Allah ya kiyaye shine ka gani to wannan shine tarihin Abu Sa'idin to mu koma kan hadisi qala yace قال رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah yace qala Musa annabi Musa yace ya rab ya ubangiji to anan gaskiya wasu sun baro ta wai wasu suka ce wai a daina cewa rabbu ubangiji wai in aka ce wa rabbu ubangiji wai mu ma Hausawa mun ce Allah uba ne ga giji mu ma mun ce Allah na da tsaki to koyon sai da wani ya zo tun daga makwa can hanyar Lagos ya zo min da matsalar nan na ɗibi kasusuwa na sharhu sunna na ce mu wannan matsala ce ne an tattauna ta matsalar da ke faruwa in za ka yi da'awa banda ilimi ana son ka ƙware game da harshe sannan ka gogu da gwagwarmayar duniya ka san zamani in ba ka san zamani ba yaro ne kai ka rinka zama da dattawa kana jin yadda al'amari ya faru a 1984 muka tafi mukabala a church ta Usasa a Zaria da wasu manya-manyan fada-fada da pastoci da Reverend Fathers waɗanda kusan daga yankin arewacin Najeriya aka gayyato su aka zo aka haɗa mana wannan mukabala akan comparative religion haka akan addinai biyu Christianity da Musulunci akwai wani Reverend mai suna Reverend Danjuma ba ma guje ne ya zama Krista daga malumfashi ya zo da babbar rigar shi da ƴan ciki da wanda ka ce limamin Musulunci da mukabala ce mukabala duk aka gama kure kananan pastoci da sauransu sai shi Reverend Danjuma ya karba da shi ma aka gama kai shi bango sai ya ce kai musulmi ku tsaya ya ce ina ba ma guje na ku zo gidanmu mu tuka tuwo mu ba ku kuci mu ba ku zakka ku yi mana rubutun sha mu sha haka ake wa maguzawa da a ƙasar nan ba a kiransu zuwa ga addini ya ce ba ku taɓa ce mini musulunta ba sai daga bible yace sai yanzu da na kama littafin Allah za ku ce musulunta to ba zan musulunta ba ƙarya ku tashi a ƙarya sai yace dan Allah da kuke cewa muna cewa Allah na da da yace ai kuma kuna da awar Allah na da da yace ba kwa cewa ubangiji to waye uban waye gijin to kun ji asalin fitinan nan asalin ta kenan a kasar nan da ya faɗi wannan da aka taso sai muka shiga cikin Zaria City aka zauna wani masallaci ana tattauna sai wani yace kun ga Reverend Father din nan fa yayi wata magana ya kamata a dubi maganar nan fa ubangijin nan fa da ake cewa to kun ga ya kamata a bincika mu ma ashe muna cewa Allah na da tsaki nan sai neman magana ce saurara lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi a kasar Makka sallallahu alaihi wasallam sai ya same su suna kiran abubuwan da suke bautawa aliha ilahu sai Allah ya rugurguje waɗannan amma kuma sai ya kirayi kanshi da wannan sunan da da ake gaya musu Allah ya ce a ilahu ma Allah akwai wani ilahu tare da Allah ma'ana Allah shine ilahu na gaskiya yanzu Allah ya ɗauki sunan da ake gaya wa gumakan jahiliya ya gaya wa kanshi kenan ko maguzawan farko a bai baɗan bauta wasu suna kiransu ubangizai da suka karɓi addinin musulunci sai suka ɗauki wannan kalmar sai suka ainihin azata ga Allah to wannan babu kuskure ko misƙala zarrati don haka kalmar rabbu in ka fassara ta da ubangiji ka yi daidai domin ma'anarta wanda yake renon halittu to in ma ka koma ka ce kai za ka fassara ta da mai reno ne to me renan nan sai a ce to dai abin da kake gudu ya sace fitowa yanzu matarka ba ta renan danka ta ne to in ka kira Allah da me renan yanzu ma ka kwatanta matarka da Allah kenan kaga dai abin da ka gudarwa ka fada sannan na biyu duk abubuwan logic ne fa wai sai ce wai kakkace wai annabi dan gatan Allah wai gata biri ne kalmar gata biri ne sai nace to kun ga wannan akwai bukatar su tafi biyu case je su Hausa and Arabic ko da diplomas je su yo su kware game da harshen Hausa domin a cikin Hausar boko ma'ana ilimin Hausa akwai darasi da ake cewa kalma mai harshen damo ita ce muka magana jiya a cikin ilimin Arabiya ake kiranta genus a cikin Turanci English grammar ko syntax a kirata homophones ma'ana kalmomi biyu ko sama da biyu waɗanda irin su ɗaya amma kowace da ma'anarta gashi nan ainihin sai aka ce kalmar gata to kalmar gata a Hausa tana ɗaukar gwaggwan biri wani mummunan biri ana kiran shi gata sannan kuma gata a Hausa ana nufi wanda ake ji da shi to dukan da Bahaushe yace annabi dan gatan Allah ba fa waccan kalmar ta biri yake nufi ba ta biyu yake nufi sannan suka ce wai ka a cewa annabi ma'aikin Allah wai ma'aiki siffa ce ta fa'iliya sai dai a ce ainihin annabi wanda Allah ya aiko a'a a cikin ilimin nahau daidai ne ana karban siffar fa'iliya akan mafu'uliya dan aike is subject of a sentence dan aike to ma'aiki subject dan aike object to da zaka kira ɗaya da ɗaya duk zai zama daidai gashi nan in ka zo salati kana cewa innaka hamidun majidun ya Allah kai hamidu ne me yake fasara abun godewa amma kaga siffa ce ta fa'iliya ta siga ta mubalaga ma don haka abin da nake cewa shine ku daina daga ka je ka dan yi larabci kwana biyu kwana uku kai nadi haka ka zo ka saki baya kana alfahari ba kai karatu ba karatun musulunci sai kai ilimi ka daku kafafuwan ka sun dire yadda baka shakka abin da kake faɗi sannan za ka yi magana a cikin jama'a amma kawai sai ka ga mutum wai shi a fahimta shi da baka tambaye shi dan Allah who are you you yourself identify yourself faɗa mana waye kai shi kanshi bai san matsayin shi ba wai dan ya ga ya iya ta da baki Allah ya kiyaye to jama'a kun ji kala Musa annabi Musa yace ya rab ya ubangiji allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ka koya min wata addu'a wani abu wanda zan rinka zikirinka da shi wanda zan rinka roƙonka da shi qala sai Allah yace qul ya Musa ya kai Musa to kace la ilaha illa Allah ka faɗi la ilaha illa Allah tunda dai kana son faɗa maka wata kalmar zikiri wata kalmar addu'a to faɗi la ilaha illa Allah qala ya rab sai annabi Musa yace ya Allah ya ubangiji kullu abdika yaquluna hadha kullu ibadika yaquluna hadha duk bayinka ai suna fadin wannan la ilaha illallah ko ina gata nan wani special zikiri na musamman nake so qala ya Musa sai Allah yace ya kai Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin saurara ka ji falalla la ilaha illallah da za a tattara sammai guda bakwai da waɗanda ke rayuwa a cikin su waɗanda ba ni ba da ƙasai guda bakwai da za a tattara su a tafi guda na ma'auni mun gane wannan da kyau wala ilaha illallah fi kiffatin la ilaha illallah kuma a sanya ta a wani tafin guda na ma'auni kun san skeli ba yana da fuska biyu ba to sama da ƙasa saman bakwai tun daga ta ɗaya har ta bakwai da abubuwan da ke ciki da ƙasan bakwai da komai nasu a ɗiba a zuba a ma'auni skeli bangare daya a dubi la ilaha illallah a zuba ta a wannan ainihin bangaren ita kuma sai yake cewa malat bihinna la ilaha illallah sai la ilaha illallah ta janye su saboda karfinta saboda darajarta jama'a mun ji wannan da kyau ko to duk wannan yana nuna mana falalar la ilaha illallah to sai malam ya takhriji wannan hadisi yace rawahu ibn hibban wal hakim wa sahahahu الامام ابن حبان البستي شي روايت wannan hadisi hakim ma ruwaito shi ya inganta shi to akwai takhriji da zamanin kabi sa'ad da duk hadisi yazo a littafin nan matakar ba cikin matanin kitabut tauhid bane matakar ba cikin bukhari da muslim bane to malamai suka ce duk hadisin da yazo ba cikin bukhari da muslim bane
ya kamata a bincika ya inganta ko bai inganta ba. To wannan littafi Fathul Majid akwai manyan malamai, akwai malam Aliyu Ibn Sinan wani babban malami ne, yayi takhrij ya bayyana matsayin kowanne hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Akwai Al-Allamatu Dausari shi kuma yayi takhrijin ainihin hadisan cikin Tafsir Al-Aziz Al-Hamid. To wannan ainihin takhrijin gashi sai malamin yace sai dai kuma wannan hadisin da'ifi. Me ake nufi da hadisi da'ifi? Weak report, maganar da aka ruwaito ta zan mai rauni. Mai yiwa za ka iya ci a ce annabi ya ce ku ce mai rauni, a baka fahimci abin ba. Abin da ya faru, ka san mu da ke ce maka annabi ya ce a yanzu ba mu muka zauna da annabi ba ko? Muna ɗaukowa a wasu littattafai ne, su kuma littattafan nan baki ɗaya ba su suka ɗauko daga annabi sallallahu alaihi wasallam, su daga wurin malamansu ne, malamansu daga wurin malamansu. Wannan shi ake kira al-isnadu, chain of narration, sarkar da ke ruwaito hadisi. To a ka'idar ilimin hadisi, in ka bude hadisi cikin Bukhari ko Muslim ka ganshi, to malamai suka ce sahihi. Amma in ka ganshi cikin wani littafi sabanin wannan, to akwai bukatar ka zauna ka fara bincika tarihin tun daga shi kanshi mai littafin har tarihin malamin shi, har malamin malamin shi, har zuwa tabi'i, sannan kan sahabi. To sai a tabbatar babu shakka abinda ainihin waɗannan mutane suka faɗi, su dai mutanen masu nagarta ne. Sannan wannan abu ya tabbata haka, to shikenan sai a hukunta cewa wannan sahihi. To wannan aikin shi ake kira ilmu mustalahil hadith, science of the hadith. Ilimi ne wanda ba za ka taɓa koyan shi a littafi ba sai ka je an zaunar da kai, don baka taɓa ganin likitan da saboda tsabar turanci ya je sai littattafan physics da mathematics da chemistry da biology ya je kulla ɗaki ya fito ya ainihin sa na kita ya zama likita ba. Dole sai ya je ya koyi kaza, ya koyi kaza, sannan an gama theory a je practical, sa'annan a shigar da shi lab, a fita a tafi asibiti, sannan sai ya je an tabbatar tukuna. Wannan fa lallai in ya feɗa mutum zai iya haɗa shi, lallai in ya kaza zai iya kaza, sannan sai a ba shi certificate ya zama likita. Wannan ilimin na hadisi ilimi ne da ake zuwa ake zama ake koyo. Karka je ka sai littafi kawai ka ce bari ka sai littafi ka je ka koya. A cikin littattafan akwai abubuwan da malamai za su iya faɗi wanda ba za ka iya gane me ake nufi ba. Za a iya ce maka wana muqarabul hadis, shin kalma ana karanta ta muqarabu ne ko muqaribu, sai an koya maka. Shin isnadi da kake karantawa haddathana 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 yaya ake karantawa, to duk sai an koya maka. To ana koya maka ne ana baka references, references din su ne za su guiding ɗinka, su jagorancin ka tunda ka zama an koya maka. Amma matuƙar ba a koya maka ba za ka iya ba. To da malamai suka bincika sai suka ce a dunkule hadisi nau'i biyu ne, akwai sahihi akwai ainihin da'ifi. Me hadisi sahihi? Shine hadisin da mutumin kirki mai cikakkiyar hadda. Me ake nufi da mutumin kirki? Shine mutumin da yake musulmi ba fasiki ba, mutumin da laifuffuka ba su bayyana gare shi yana dogewa a kai ba, ƙananan laifuffuka, laifin fasikci bai bayyana ba, ƙanana ba su bayyana ya doge a kai ba, ma'ana mutumin da za ku gan shi ku ce wane nagari ne. Sharaɗi na ɗaya kenan. Sharaɗi na biyu akan shi yanzan yana da cikakkiyar hadda. Me ake nufi da cikakkiyar hadda? Shine tun daga ran da aka biya mai karatu, ko nan da shekara 100 ne in yazo zai faɗa yanzan bai manta ba. Misali Imam Malik tun yana shekara 17 akwai ɗaliban da ya karantar, da ya kai shekara 80 wai sai suke son su jaraba shi, sai ce malam hadisin nan ma ko ma menene ma, sai faɗa ma sai ka ce to shikenan. Wai ana son a jaraba shi ne, shin hafizin ne? Shine wata rana ainihin al-imamu Yahya ibn Ma'in sai zai wa malamin shi wai irin gwaji irin haka, malamin shi mai suna ainihin Abu Nu'aymin al-Fadl ibn al-Dukayni, malamin yana girmama shi, in ya hau kujera sai ya ɗauko shi sai su zauna tare. Wataran kawai sai ya ainihin ɗan jawo wani hadisi wai zai jaraba ƙwaƙwalwar malamin, yana cewa wannan malami ko dai yana shan wani magani ne na karatu ko kuma baiwa ce barin gwada shi, sai jawo mai wani hadisi haka, sai shi Abu Nu'aymin al-Fadl sai ya sa ƙafa shi ya shure shi, sai ce uban ka yayi kadai ya koyi ni balle ka ya wai ya gane gwada shi yake so. Ma'ana in aka biya maka karatu a yau nan da shekara 100 da za a bincike ka zaka iya kawo shi, to kai za a kira mai cikakkiyar hadda. Amma aka bincike ka fara gargada sai a hukunta ka gwargwadon gargadarka, in ka kasa kawowa a ce baka da hadda, in ka kawo kamar daga baya sai a ce yana da hadda amma ba cikakka ba.
to mutumin duk da zai ruwaito hadisi a ce hadisin shi sahihi kun ji sharadi biyu a kan shi sannan ya zama shi din nan ya tabbata ya sadu da wannan malamin da yace daga gare shi sannan ya zama maganar da suka ruwaito ko wannan isnadi ba a samu sabani ba kai ya zo ya kawo mana abin da zamu bincika sauran classmate din shi ko classmate din shi sai mu samu sabanin haka malamin ya karantar da cewa farallan alala guda bakwai duk dalibai 30 sun zo sun ce malamin ya ce farallan alala guda bakwai shi kuma sai ya zo ya ce malamin ya ce farallan alala guda 9 sai ya ce to ko da yake kai mutumin kirki ne amma shazi ne kai fandarrabe ne ba za ka karbe ka ba misali to sai an dubi waɗannan sharuɗan to in waɗannan sharuɗan suka cika ya zama babu illa babu wata tangarda a ciki to sai a ce wannan hadisi ya zama sahihi don aka samu haddar shi bata zama 100% ba bata cika ba sai a ce ya zama hasan hadisin shi ya zama hasan to hasan din iri biyu ne akwai hadisi hasanin li zatihi akwai hasanin li ghairihi sahihi akwai sahihun li zatihi sahihun li ghairihi to waɗannan hududin in ka tara su sune suke ainihin wakiltar hadisi sahihi duk sanda kaji an ce mu ba za mu yi aiki ba sai da hadisin da ya inganta to ana nufin ɗayan hudun nan sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi hasanun li ghairihi to in ka koma ɗaya hannun kuma sune da'ifai me yake nufi da hadisi da'ifi shine hadisin da darajar shi bata kai ko da darajar hadisi hasan ba sai a ce to wannan shine da'ifi malamai suka ce shi kuma nau'i goma ne an hukunta su ne da gwargwadon yadda raunin yake in aka samu makaryaciyar waito hadisi sai a kira hadisin shi maudu'i in aka samu sakarai me malaman hadisi ke nufi da sakarai shine mutumin kirkin da yake ganin kowa mutumin kirki ne don haka da wani ya zo ya ce annabi ya ce sai ya karba ba zai bincike shi ba wai kai kana ga kai ba za ka yi ƙarya ba haka kake ganin kowa suka ce a hadisi kowa ya faɗa maka magana sai ka bincike shi ko babanka ne don haka Aliyu ibn Abdullah ibn al-Madini malamin Bukhari suka tambaye shi algafata malam an ce wai babanka mutum ne mai launi ba a karba hadisi wurin shi ya maganan nan take yace kun san Allah baya jin kunyar gaskiya gaskiya babana mutum ne mai launi ba a karba hadisin shi jama'a mun gane wannan da ke don abin ba demokradiya bace so ake a kare addini to in aka samu mutumin da kowa yazo ya bashi hadisi kowa yazo ya karba to malaman hadisi sai su make shi sai su ce wannan mutum munkar ko wahin ko da'ifin jiddan duk kalmomin ma'ana su daya to hadisin shi ya zama munkari in aka samu mutumin da yake kadan yana da mantuwa ne ba a tuhumar shi da komai to sai a kira hadisin shi da'ifi to kwatan kwacin kamar irin wannan kenan shine yace wannan hadisi da'ifi ne malamai suka ce gaskiyar lamari ba a aiki da hadisi da'ifi sai wasu suka ce sai dai a falalolin abubuwa me ake nufi da falalolin abubuwa asalin abu ya inganta sai aka samu wani hadisi mai rauni sai ya zo ya faɗi falalar abin aka ce to kaga shi abin yana da asali amma falalar shi ce ba a santa ba to sai wani hadisi ya zo mai rauni ya faɗa aka ce za ka yi aiki da abin don dama ya tabbata falalar kuma ko ta tabbata ko ba ta tabbata ba dai tunda shari'a ta ce ai ai ka karanta tamamul minna za ka samu gamsasshen bayani akan haka to in muka fahimci wannan sai malamin ya ce to dai wannan hadisi da'ifi ne za mu ji ainihin yadda aka yi sai yace ibnu hibban ya ruwaito shi a cikin lamba hadisi na 2324 sai yace ka duba mawarid mawaridul zam'an kenan ila sahih ibnu hibban wal hakim hakim ma ya ruwaito shi a cikin al mustadrak mujalladi na dan shafi na 528 wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi hakim ya inganta wannan hadisi zahabi ya dace da shi to kun ga anan zaka iya cewa an samu kuma contradiction hakim ya inganta hadisin yaya kuma za a ce mai rauni ne abin da ya faru bayan da Bukhari da Muslim suka gama rubuta littafin su suka kwanta suka rasu da hakim ya zo sai ya ce yana ganin akwai wasu hadisai da suka cancanta a shigar da su cikin littafin can amma tunda ba a shigar da su ba shi bari ya tashi littafi sai ya tashi sai ya rubuta littafi babban malami ne zamu ji tarihin shi in Allah so nan gaba kadan sai ya zo ya rubuta littafi sai ya sa mishi al-mustadrak ala sahihaini karashan Bukhari da Muslim abin da ya kamata Bukhari da Muslim su kawo wanda ya kubuce musu ba su kawo ba to da ya gama rubuta littafin ya zo ya fara gyara littafin kamar in ka rubuta leta ba kana dan gyara ta ba to ya zo ya fara gyarawa ya gyara 1/5 daya bisa biyar khumsul littafin sai ya mutu to sai ya zama 4/5 na littafin akwai rikici tunda shi kanshi mai littafin akwai abubuwan da an ga a da ya rubuta kaza da yazo gyara sai aka ga ya soke ya canza kaza to akwai dukkan alamun da ya karasa gyaran littafin zai cancanta wasu abubuwa kenan sai malamai suka ce to gaskiya wannan littafin sai dai manyan malamai amma duk wanda ya san shi dan kwana kwana ne to kai ya shiga
to sai aka samu al-Imam al-Zahabi al-Majri Ibn Taymiyyah da yazo sai ya nazarin littafin sai ya talkhisin sai ya samari ya gyara to wadannan gyare-gyare da shi ma kuma kamar shekaru 40 da suka wuce sai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yazo ya tahqiqi ya ƙara wasu gyare-gyaren akai to wannan shine zaka ji an ce rawahu al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Zahabi in Hakim yace hadisi kaza ya inganta in Zahabi yazo ya nazari yaga haka ne sai yace fa huwa kama qala haka maganar take to kai in ka zo sai ka ce sahahahu al-Hakim Hakim ya inganta shi wa wafaqahu al-Zahabi Zahabi ya dace da shi to wani wurin in Zahabi ya nazari in bai yadda ba sai yace la wallahi yace na rantsa da Allah ban yadda ba ba haka abin yake ba to anan sai ka ji ainihin malamai sun ce Zahabi ya ainihin saba wa Hakim akan wannan aikin duk waɗannan ayyuka is a challenge ana muƙabalantar mu ne mu matasa mu tashi mu yi karatu karka ce ai an gama rubuta komai ina yanzu nan kana jin wani ɗalibin ba zai je yana karanta medicine ko pharmacy ko engineering Allah ya mishi bayar da bai taɓa wani engineer ba sai iya yiwa amma mu a cikin ilimi sai ka ji ana cewa a'a an gama komai yaro ba mu san wani abu naka a'a ilimi faɗi ne da shi ku bar mutane su je su bincike su koyi ilimi domin alheri ya yadu yanzu don Allah kira'ar da ake a Najeriya shekaru 50 da yadda ake a yanzu an samu gyara ko ba samu kuma kowa ya yadda yadda ake yanzu shine daidai ba irin da ba Allah ya ji kan malam ya haya ƙaula in yazo yana karanta yana gyara a gidan radio in yace takkace ghairil magrubi alaihim sai dai kace ghairil magdubi sai a ce a dinne ne ma saboda lokacin ma babu basirar da za a iya gane abin da yake nufi sai bayan da malamin haya'ila ya rasu da dadewa aka zo aka fara gyara tajwidi sai ka ji yarinya dar karama sai ka ji yaro dan karami yana kira'a malam sai ka ji kamar madigarka za ta huje saboda zaki ashe da wannan zamu gane an yi gyara game da kira'a alqur'ani ko haka muke cewa hadisi aje a koye shi aje a koye ya ake karanta shi hatta karanta hadisi zaunar da kai ake fa a ce kaga yadda ake yi ka rinka kallon bakin malamin ka dan sai ka ji wanda bai koyi karatun hadisi ba yanzu karanta isnadi sai ka ji yana cewa haddathna malaman hadisi na jin sai su yi mishi dariya dan abin da yake cewa mun yi tusa haddathna ake so yace haddathna malam wani ya ba mu hadisi amma sai yace haddathna sai daure wannan ta yana daure ta zama tusa amma wasali fataha ake sa mata haddathna shine ya ba mu hadisi to in ba akwai maka ba zaka iyawa abin da yawa da dabara kamar keke ne kowa ya san keke ba muskilin abin hawa irin keke duk abin da ka girma baka iya ba zaka iya shi amma keke har ka sake ka girma baka iya ba shikenan ko rabu da shi kana shawo kana sai ka ji yara suna ku kauce danye ne zaka iya Allah ya kiyaye yau wato kun ji to sai malamin yace wa qala al-Haythami fil majma الامام الحيثمي اتقن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يتي المجلد ن 10 شافي 82 بعد ما اذاه لابي يعلى bayan da ya danganta wannan hadisi ga Abu Ya'la yace Abu Ya'la ya rawaito shi wa rijaluhu wasiqu ala da'fin fihi yace ko da dai an ce an amince da mazajin da suka rawaito hadisin nan amma akwai rauni tare da su sai yace wa da'afahu al-arnaud al-allamatu al-arnaud ya rauna na wannan hadisi fi takhrij sharh as-sunnah a cikin takhrijin sharh sunna a mujalladi na 5 shafi na 55 gaskiya dai malamai suka ce wannan hadisi da isi ne kuma ma dai tunda akwai hadisai sahihai ai sun wadatar insha Allah ta'ala ga irin hadisan sahihai qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun karanta nan ko na'am aha wali tirmidhi ko yace to kuma wali tirmidhi a cikin riwayar Tirmidhi to mun ji wannan hadisin ko kamar yadda nace mana muna dan karanta tarihin malaman nan ne don a rinka sanin su dan kun san abin takeici yanzu in kace Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ba san shi kuma abin da ke bani mamaki sai kaga hatta malamai da ke karantawa a zaure ba su san tarihin masu littafan nan ba akwai wani malami ya karantar da mu Shiqi Husayn ranar jarabawa muka je muka yi tahadda muka yi nazarin risala ashe malamin ya shiryo mana wata dabara ma kawai da yazo kawai sai yace masmu muallifin risala ya sunan mai risala sunan kawai ke so ka fadi saboda da dama zaka ji an san sunan littafi amma ba san sunan mai littafin to wannan jarabawar ina gaya muku 99% of the students sai da suka fadi ka je kai ta hadda ibba nan take ba sai a ce sunan mai littafin kawai ke so ka fada shikenan ka fada ka ce
to da wannan ne sai malamai suka ce duk littafin da zaka karanta ka san littafin ka san tarihin shi ka san tarihin mai littafin kuma duk wannan yana nan an juye shi malikiya akwai littafan tarihin malikiya shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil malikiya na malam muhammad makhluf addibajul muzahhab fi ma'rifati ayanil mazhab ta al imam ibnu farqun al ya'mun duk gashi nan malamai su duk wani malami mai iziya mai risala mai ahlari zaka ji tarihin shi tas jama'a mun gane wannan da kyau to kullum muna cewa ibnu hibban wane ne ibnu hibban sai malam yake cewa qauluhu rawahu ibnu hibban wal hakim ibnu hibban ismuhu muhammad ibn hibbana kun ji asalin sunan shi muhammadu dan hibbana bi kasr al muhmala wa tashdid al muwahhada yace ha karami din nan ai mishi kasara ba din kuma ai mata shadda a ce hibbana ibnu ahmad ibnu ahmad ibn hibban ibn mu'af sunan shi muhammad dan hibbana dan ahmad sunan kakan shi ahmad sunan baban kakan shi hibban sunan ainihin kakan shi mu'af to alkunya shifa larabawa suna ba da muhimmanci game da alkunya mu ma nan zaka ga sauran wasu kabilu da yara sun fi kula da alkunya kuma sunna ce idan ana ce maka baban wani ko babu wani larabawa suna da wata dabi'a in ka auri mace za ta rinka jin kunya ba za ta kira sunan ka ba ana haihuwa dan nan shikenan to daga ran nan za ta rinka ce maka baban wani ko baban wani su larabawa mata ba su jin kunya sunan dan fari suna fadi amma kuma suna koyi sunan miji to kafin ku haihu sai ce ta zuzzullewa a je a kira dai abubuwa dai oga oran kai dade ana nan dai kana haihuwa da ita shikenan sai ta fara kiranka baban Maryam ko baban Ruqayya ko baban Ahmad mun gane wannan da kyau to sai annabi ya sunnanta wannan alkunya amma da dan fari ake yi in ya mace kake da ita ta fari sunanta Ruqayya sai a rinka ce maka Abu Ruqayya idan namiji ne sunan shi Ahmad Abu Ahmad da dan fari ake yin alkunya haka sunna ta nuna jama'a mun gane wannan da kyau ko to alkunya shi Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafiz babban mahaddaci ne sahibu tasanif ma'abocin littattafai aka ce ya rubuta littattafai da littattafan shi da wadanda ya rubuta da wadanda yake karatu daki guda ya mutu ya bari sai waqafi yace don Allah ko ya mutu ba gado wannan malaman hadisi suna raya wannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani a lokacin da yazo rasuwa sai kira ƴaƴan shi manya su Abdurrahman su Abdul Musawwir Abdul A'la yace don Allah ku yi min arziki ko na mutu littafai na ku hakura akwasa akai Jami'ar Islamiyya ita ce jami'ar da ta fara daga sunana da ikon Allah duk duniya aka jina akan hadisi dan haka littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani suna nan in ka je Madina ka shiga Jami'ar Islamiyya an ware su kanta guda ya sadaukar da su to shi ma wannan Ibn Hibban aka ce littafan shi duk gaba daya sadaukar da su saboda akwai lada a abin ma'ana kai waqafin library din ka dalibai su zo su yi ta karatu ai ta samun falala yace ka sahih ya rubuta littafi as-sahih wannan as-sahih nashi mujalladi 27 ne 27 volumes akan hadisi ya rubuta wa tarikh wa du'afa wa thiqat wa ghairi zalik da wadansu littafan ma da yawa qala al-hakim hakim dama al-majirin shi ne yace كان من أوئية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ معنى شي ابن هبان باوي بوهن هنا علم يكي دسو بس شي كنش لي بوهن علم من فهمتا غاشاك يتي من أوئية العلم ينا دكت كم بوهن علم في الفقه وجن فقه دا لغة لا ربتي دا حديثي دا وعظي ابن هبان يقولي أكام هكا ومن أقلاء الرجال كم ينا دكت كم مغا جيما سكيتين هنكلي مات سنة 54 و300 بمدينة بوست يا أينه الرسول أهجرانا دا أينه واتو شكرا أري أكو دا 50 دا هدو أغرم بوست بوست إنن ينزينا ننشكين أفغانستان با أفغاني نيوانا أفغانستان كفاتي ودى كما يدى مكفات ينلوكس تاريهم تتاريهم مسلم تي دي إيجا ما لما مسلم تي سؤال إمام البغوي duk daga wannan nahiyar suke mai littafin sharhu sunna manya-manyan malamai shi yasa kuka ga kafirai sun matsa ingila tayi ta shiga kasar nan ta kasa ta hakura ta fita rasha tayi ta rasa yadda za ta yi ta hakura ta fita shine yanzu amerika ta samu shiga kasar nan ta hanyar wasu fasikai da munafikai da wasu waɗanda suka yi ridda la ilaha illallah ku duba a christmas na bana bbc world da suka dauko rahoto sai suka tattara rahoto sai suka ce bikin Christmas a Afghanistan ba armashi saboda sojojin America da Ingila ne kawai suke bikin sai suka ce amma zuwa badi akwai bikin Christmas ko san abin da suke nufi kafin badi za su samu new converts ba su samu wadanda za su yi ridda daga musulunci zuwa ainihin Christianity saboda dama tun ɗaliban na da mulki an ta kokarin a ridantar da su ta hanyar internet ne, ta hanyar ainihin sakonnin tafai ne, ta hanyar masu propaganda ne, duk waɗannan abubuwan duk gashi nan yanzu an yi kace-kace da gwamnatin musulunci, an kashe bayan Allah, ana wulakanta addinin musulunci. Yan mata an ce su cire hijabi, hijabi ba dole bane, su fito su sa huda da jambaki samari su aske gemu, a yi disco, a yi rawa, a tashi, ana free world ne, ba a ga free jahannama kuma. Allah ya kiyaye. To shi ne yake bidammil muwahhada wa sukunil muhmala, wannan busta din za a yi ban ma gaba sannan a daure ainihin sinin. Wa ammal hakim, shi kuma hakim fa kana jin ana cewa hakim ya ruwaito shi, sai yake fasmuhu Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Naisaburi, shi kuma sunan shi Muhammad dan Abdullah dan Muhammad ibn Naisaburi. Naisabur kasar Iraki kenan, kasar Iraq. Abu Abdullah shi kuma alkunya shi baban Abdullah Al-Hafiz babban mahaddaci, wa yu'rafu ibn al-Bay'i, an fi sanin shi da ibn al-Bay'i. Sai yake wulida sanata 21 wa 300, an haife shi hijirana da shekara 321, wa sannafa tasanif, ya rubuta littafai da yawa, kal mustadrak, kamar littafin al-Mustadrak wa tarihi Naisabur, da kuma tarihi Naisabur, haka malaman hadisi suke. Malami ya karantu ya karantu, yana son a ji garin su a duniya, sai ya rubuta littafi akan sunna, sai ya sa wa littafin sunan garin su tarihi Naisabur. Wai tarihin Naisabur za ka dauka wai tarihin garin ne? A'a, zai kawo tarihin garin a farko, amma zai tattara hadisai ne da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shine hakim ya rubuta haka, gashi tarihi na Ibn Asakir. Ibn Asakir yayi tarihin Madinatu Dimashq, Damascus. Wani malami da yazo rubuta sai da mujalladi 70 volumes. Bugun farko da aka yi wa littafin shine a shekaru uku da suka wuce, wajen naira 89,000 aka siyo mana shi da aka canjin kuɗi, naira 89,000 littafi ɗaya gyal. Allah ya taimake mu. Wa ghairihima, da waɗansu littafan ya rubuta, wa mata sanata 45, ya rasu hijirana da shekara 405. Allah ya gafarta mishi. Jama'a kun ji tarihin Ibn Hibban, kun ji ainihin tarihin hakim, sai ya ce a cikin matini kuma.
Taisaburi
kuskure ne, Naisaburi ne, ai sunan gari ne, kamar Kaduna ne. Yanzu ko wani ya zo ya ce Maduna, sai ka ce a Kaduna ne. Wali Tirmidhi, Tirmidhi ma ya ruwaito wani hadisi, wa hassanahu, kuma ya kyautata hadisin, an Anasin, daga Anas. Mai Anas ya ce, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, na ji manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa قال الله تعالى, الله مدوكاكين سركي يجي جماعة كرفة ممانتا فلالر توهيدي مكي جي ايو الله يجي مياكي كلا وننشيني الحديث القدسي. حديث القدسي با قرآني بني كما با حديثي بني نيو دا كلهم الأحاديث النبوية. أما مغانا تي الله يكي كمسا وأن نبي يكي مغانا دشي تتكين تنانيش تزوجيش. Sai Allah ya ce mai kaza kaza kaza, shine sai annabi ya zo ya ce, Allah madaukakin sarki ya ce, ya ibna adama, ya kai dan adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, da za ka zo da zunubai da suka cika duniya, summa laqitani, sannan ka mutu ka sadu da ni, la tushriku bi shay'a, matakar baka hada ni da komai ba, la ataituka bi qurabiha maghfirani, kuma da na zo maka da gafar da take cike da duniya. Dan Allah, wannan na nuna falalar tauhidi ko bai nuna? Yana nuna hadarin shirka ko bai? Abinda ake ce maka, da a ce zaka sha giya, kai zina, kai sata, kai duk wata barna, amma dai baka taba shirka ba, to waɗannan zunuban su zan sun cika duniya tsaf, akwati akwati, katan katan, buhu buhu na zunubi, kaje ranar kiyama amma baka taba shirka ba, Allah kuma zai tunkuɗo maka gafara gwargwadon yawan waɗannan zunuba. Amma wannan ai ba garanti ake baka, a to tunda ba na shirka ba, yin je ta baro ta, ayya, kai kuskure. An gane wannan da cewa ko, to ashe in muka gane a hadisin Abu Dharr, manzo Allah yace duk wanda ya mutu baya shirka, baya aini, duk wanda ya mutu baya shirka, sai ya shiga aljanna, ko yana zina ko yana sata. Abu Dharr yace, ya manzo Allah, mutum yana zina yana sata, matakar bai shirka zai shiga aljanna? Manzo Allah yace, kwarai Abu Dharr. Abu Dharr yace, ya manzo Allah, ka dubi maganar nan fa, mutum ya shiga aljanna yana zina yana sata, amma dai dan baya shirka? Manzo Allah yace, ko Abu Dharr ba ka so sai ya shiga. anan ai ba ana bada garanti je kake zira kai sata sai ana son a nuna maka falalar tauhidi falalar tauhidi falalar mutuwa ba shirka shi yasa an kana shirka ka bai yanzu kana da layu din nan guraye kambu kahoirago kafi duk ka je ka tarkata su ka banka musu wuta fa abin da zai same ka dan wasu ofin ju'azi za su je to ai malamin din lomin ju'azi amma laya ka gona ba abin da zai same ni akwai tsatsa a zuciyar ka kenan kana ga akwai wani wanda zai iya maka wani abu laya ba musulunci bane za mu zo mu samu babin ta nan kuma zan fada muku wani sharri na laya in Allah ya so a lokacin wanda takaitaccen shi shine matukar kana da laya in akai maka asiri sai ya kama ka matukar kana da laya in aljani ya zo zai shige ka yadda ka san kofar gari haka jikinka yake faram zai shiga kawai ba gate laya hadari ce ya kaima akwai kwararrun bokaye waɗanda za mu tona asiransu in muka zo cikin karatu can ciki insha Allah akwai kwararrun bokayen da in suka harba maka asiri suka rasa yadda za su yi sai su yi maka laya kai kanka da sunanka akan wata bukata sai a je a kafe laya a kofar gidanka sai daga baya sai a harba asirin in har laya ta cika sai asirin ma ya cika ita laya sai ta bude jikinka sai asirin ya zo laya ba musulunci ba ce ka dogara ga Allah ka karanta alqur'ani ga addu'o'i nan kai sai ka zauna lafiya ba abin da zai ci ka amma abin da kai ci sai kaga an samu gangame mai laya an hada da kahon rago an kafe kofar gida ragon da bai kubuta daga sharrin muqalli man baranar sallah jama'a shine zai kubutar daga gidanka daga barayi da yan fashi akwai raina hankali fa a cikin wadannan abubuwan Allah ya kiyaye eh wa alaikum assalam wa rahmatullah
ashariya
suke to za mu magana kan ashariyanci akwai lokacin shi amma dan mu amsa maka tambayar ka a rubuce dan mun ce tambayoyin su zama a rubuce ashariyanci dai ba wanda daga cikin malaman salaf ba wani daga cikin malaman salafiya da ya taba cewa wanda yake bin ash'ariyanci kafiri ne ko ash'ariyanci kafirci ne ni ina da kasar da nayi yau wajen shekaru 5 a muqaddimar da nayi littafin al-ibanatu an usulid diyana na kawo dalilai da ke tabbatar da ash'ariyanci kuskure ne ba daidai bane amma ba kafirci bane har na jona muryar malam Muhammad Nasiruddin al-Albani shi ma an taba mishi wannan tambayar sai na sa muryar shi da larabci sai na zo na fassara ta da Hausa wasu dalibai ne a Madina suka yi wani kuskure waɗannan kuma dalibai ne ba za ka lura da abin da suka yi ba suka ce duwan littafi da wani malami ya rubuta matuƙa ash'ari ne sai suka fito da shi suna ta ƙonawa a Madina su Fathul Bari su Sharhin Nawawi duk suka yi ta ƙonawa malamin mu Ali Nasirul Faqih wannan nan taba gaya muku wani professor akan aqida ya zaunar da su ya musu wa'azi ya wayar da kansu suna nan yanzu sun zama sun dawo cikin hayyacinsu baka daukar barnar mabarnata ka hukunta al'umma da ita gaba da yanzu shikenan dan kaje gidan giya yanzu kaje alhaji wane da wane suna shan giya shikenan sai ka ce duk musulmi haka suke shan giya a cikin musulunci yayin da a sha giya a'a kuskure ne amma dai ash'ariyanci aqida ce wanda shi kanshi al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya dawo ya batta kaje ka karanta littafin shi al-Ibanatu an Usulid Diyana ba gaggamsassun bayanai Ibn Farhun al-Ya'muri a cikin littafin can da na fadi Ad-Dibajul Muzahhab ya tabbatar da cewa Imam al-Ash'ari ba ash'ariyanci mai risala ya tabbatar da cewa al-Imam al-Ash'ari ba ash'ariyanci ta iya yawa wani ya ce to wai mai ma ash'ariyancin ma'ana wata aqida ce da take takaitawa Allah muqaman shi sai a ce an yarda da wasu siffofin Allah ba a yarda da wasu ba misali an yarda Allah al-wujud ne wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu da kaza da kaza sannan an yadda Allah yana da as-sam'u al-basru al-qudra al-irada al-kalamu al-hayatu da makamantansu in aka dawo cewa Allah na sama fa sai su ce a don an ce Allah na sama kasa fa Allah na sakuwa karshen dare sai su ce a to sai su ta'awili to wannan asalin aqidar ta samu asali ne daga mu'tazila mu'tazila sune ke ƙaryata duk wata siffa Allah gaba daya to su kuma ash'ariya sai suka rage sai suka ce duk wata siffa in dai khabariya ce wanda ke bada labarin ainihin wato Allah zai zo a ranar alkiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su ce a'a Allah na sakkowa Allah na sai su ce a'a to shi yasa dogon bayani ne amma dai babu wani ahlus sunna da yace masu aqida ash'ariyanci kafirai ne na daya kenan na biyu babu wani ahlus sunna da ya taba cewa dan fodiyo dan bid'a ne, balle ma yace dan fodiyo kafiri ne, wannan kazafi akai mana. Ni na karantar da littafin Nurul Albab na Sheikh Usman dan fodiyo yau da shekaru 7 da suka wuce. Na karantar da littafin Bayan Wujubul Hijrati ala al-Ibad na ainihin Sheikh Usman dan fodiyo. Yanzu haka littafin Nurul Albab muna nan yana daga cikin abubuwan da zamu sake maimaita karatun su, don muna son mu tabbatar wa mutanen kasar nan fa tauhidin nan da shehinnan nan suke cewa ƙarya ne shine aqidar dan fodiyo. Karanta wannan littafin nashi ainihin wato Nurul Albab da makamantan su. Ƙarya ne a ce muna zagin dan fodiyo, ƙarya ne a ce muna zagin waliyai ko salihai, amma mu fa bamu yadda da ƴan damfara ba, bamu yadda da 419ers ba. Kuma shi yasa muka dan zo yau, in lokaci ya bayu za mu dan karanto maka kadan abubuwan da jiya muka fara ishara akai, akan su ne wala ilaha illallah muguwar fassara. Sai ai ba ana nufin ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba, a'a, abinda la ilaha illallah take nufi tana nufin ne komai da ka gani a duniyan nan huwa ainu zatillahi, shine Allah, shine ake nufi da dayantaka Allah. Allah ya zama shine komai, duk abin da ake bautawa Allah ne a cikin wannan abu, Allah ne abu. Wannan aqidojin kaje ka karanta ta iya ta Ibn al-Farid, kaje ka karanta ainihin abin nan fususul hikam na Ibn Arabi da kuma littafin shi ainihin Futuhatul Makkiyya, duk zaka same su. Da dafai ne nasu na batattu ga sunan, shine muka dan zo da kadan, in lokaci ya bayu za a tattauna, in ba aka ba gaba za a dan tattauna, saboda ana babin da ke da alaka da wannan. Don haka ƙarya ne a ce muna zagin wasu waliyai ko wasu salihai ko Sheikh Usman, to yau zamu zagi Sheikh Usman ko muna da'awa da da'awar shi. Amma sharri ne in aka rasa yadda za a yi, kuma mu wannan sharrin alheri yake zama mana, sai a ce kaza ƙarshen lokaci sai kai da aka lalata kwakwalwarka, sai kuma a ce amma fa kaka saurare su, to kaga sheshi yayi ƙarya kenan. Da sai ice kaji kaza, ce kaka saurare su, zaka ji suna faɗi, to amma ya san ana saurara za a gane ƙarya shi, sai ce kaka saurare su, to kaga ya daidai da iyayen shi na farko kenan da suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani, ana karanta qur'ani kar ku saurara, walla fihi ku ta shashanci a ciki, Allah kiyaye. To jama'a, kun ji wannan ainihin wato a hadisi wanda ke nuna mana fanalar mutun ya ainihin mutu da tauhidi, ya mutu babu shirka. To wannan ma ya kawo mana tarihin Tirmidhi, a takaice waye Tirmidhi. To Tirmidhi, kalmar Tirmidhi kana iya fadin ta, kana iya sa kasara ko fataha ko damma, ko kace Tirmidhi ko Tirmidhi ko Tirmidhi, 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 Tirmidhi. Wannan garin kuma yanzu za kai mamaki, yana daga cikin kasashen musulunci, amma saboda shigantakar Turawa ko a lokacin rikicin nan musulmi sun kawo taimako daga kasar su Tirmidhi din, sai aka kira sunan da yadda ma ba za ka taba ganewa ba, sai aka ce Tirmidhi, Tirmidhi kawai, madadin a ce Tirmidhi din ma, a'a, sai aka ce Tirmidhi dan shigantaka. Bature ya iya faɗin sunan kowa a duniya, amma bai iya na Annabi Muhammad ba. Ku duba shigantakar Bature, duk inda Muhammad yake sai ya ce Muhammad, duk inda Ahmad yake sai ya ce Ahmed. Bature yana iya rubuta sunan kowa in full, amma sunan Annabi sai sa MOH, sai sa apostrophe, sai sa D, na Annabi ne sai a datse, saboda na Annabi Muhammad ne, amma sunan kowa ko mai tsawon shi za a rubuta shi, amma na Annabi sai a datse. Duk waɗannan sharri ne da suke nufi Annabi da shi, ya kamata musulmi kan ya waye. Ka dai duba Bature yadda yake da slang, zai daure faɗi sunan kowa, amma duk sunan musulunci ne bai iya faɗi ba, wai bai iya cewa Makka ba, wai sai Mecca, Mecca, wai ba zai iya cewa Madina ba, wai sai Medina, dan tsiya. Muhammad kuma Muhammad, Muhammad, dan tsiya. Duk wai sunan Annabi dai duk yadda za su mutunci, to wannan shine Imam Tirmidhi, ismuhu Muhammad ibn Isa ibn Saura, sunan shi Muhammad dan Isa dan Saura, bi fatihil muhmala, yake Saura din sinin ai mata fataha. Ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami, kun ji asalin sunan shi, kuma kun ji ainihin nasabar shi, As-Sulami, dan kabila ainihin Sulam. Abu Isa al-kunya shi baban Isa, kun san sai da malaman fiqh suka tattauna da tauhidi, wai ya halatta a sa wa mutum yana da da a sa mishi rubuta ce mai baban Isa, kun san asalin abin da ya ja sabanin nan, wai ai kowa tabbatar da Annabi Isa bai da uba. To yanzu kai in ka haifi da ka sa mai Isa, to in aka ce maka Abu Isa, to kamar ana kwatanta wancan Isan ma yana da uba ne? Wasu malamai suka ce makaruhi ne, malaman hadisi suka ce a babu laifi. Ku karanta muqaddima ta Tuhfatul Ahwazi, Allah ya taimake mu. Sahibul Jami'i aka ce yana da ainihin littafi, shine Jami'ut Tirmidhi wa ahadul Huffaz, kuma ɗaya daga cikin manyan ma'addata. Kana Barir al-Basri, makahu, amma kuma mahaddaci, makahu amma dubi wannan littafin nashi da ya rubuta mujalladi biyar da ya gama kuma ya zo ya rubuta wani manual ga littafin shi ne ilal tirmidhi manual yadda ka san ka zo radio sai ka ga akwai wani dan kati wanda duk takarda da ya gama sai ya rubuta littafi ilal tirmidhi sai ya hada a baya da ka yake dictating yake shifta ake rubutawa aka ce kitab tirmidhi anfa min kitab al-bukhari tirmidhi ya fi amfani fiye da littafin bukhari dan littafin bukhari na malamai ne dan abu ne za a rinka kawo maka a cure to kaga wannan sai malamai tirmidhi ko in yazo duk wani suna da aka kira shi da alkunya sai ya fada maka sunan in yazo ya kawo maka tarihin malaman in yazo ya kawo maka mazhabobin malamai sannan ya nuna maka ga abinda malaman fiqh suke akai ga abinda malaman hadisi suke akai to wajen inganci bukhari ya fi shi amma wajen amfani ga dalibai fa to ainihin kuma ainihin tirmidhi ya fi to shine shi kuma bagawi da yazo sai ya hada su sai ya bi dabi'ar su gaba daya ya kawo sahihan kuma yayi irin aikin tirmidhi to al-imamu tirmidhi yana makahu ya rubuta littafin dan haka wani hadisin ya kakare mai sai koma wurin malamin shi bukhari shine zaka jin kana karanta littafin sai ka ji na sa'altu muhammadan fa qala muhammadun kaza wa kaza na tambaye muhammad ya ce kaza in kaji ya ce muhammad bukhari yake nufi rawa an qutaiba wa hannab wal bukhari ya yi hadisi ya ruwaci hadisai daga ainihin qutaiba ibn sa'id da hannab da al-imam al-bukhari wa khalqin da wasu halittu dawa ya karatu wurin malamai fiye da 200 mata sanata 79 wa 200 ya rasu hijrana da shekara 279 duk waɗannan malaman da muka karanta tarihin su zaka je ka mallaki littafin sirru alamin nubala a matsayin ka na dalibin ilimi ya ishe ka littafi ne Imam Zahabi ya fara rubutawa tarihin malamai tun daga kan sahabba ya zuwa shekara 700 ta farkon musulunci mujalladi 20 ne ya rubuta shi da biyar 25 volumes da ya gama sai ya ce nayi tuya na manta da albasa yake a duniya wani malami ya fi manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman da Ali yace to amma yanzu da na tuna ban sa tarihin waɗannan ba na tsufa na makance ba zan iya ba yace amma kai ne karatu ka koma cikin littafi na babba tarihul islam wani littafi ne shi kuma in an gama buga shi zai kai mujalladi 60 sai yace ka je ka dibo sai ka hada shine sai su masu tahqiqi suka dibo sai aka hada sai ya zama yanzu 28 volumes in ka je Saudi Arabia sai ka siyo shi kamar riyal ainihin wato 700 ko makamantan haka anan Najeriya saboda abubuwan da tsada sai ga 30,000 dubu kaza sai ka karatun fa sai da kudi kuma jama'a sai ka zauna kai kana jiran kuma sai bara ai aikin da aiki ne fa in ba haka ba sai karatun kai zan akwai na kasa to waye sahabin hadisin Anas ko Anas sai ce wa Anas shi kuma Anas huwa ibn Malik ibn Nabri al-Ansari al-Khazraji shine Anas dan Malik dan Nabar al-Ansari mutumin Madina wasu suna yin kuskure wai suna cewa Imam Malik da ake cewa Maliku dan Anas dan Malik wai sai suke cewa wai wannan Anas din ne baban shi wannan Anas din sahabi ne baban Imam Malik tabi'i ne dan kasuwa sai dai sunan shi yayi daya da wannan sunan baban Imam Malik Maliku dan Anas to wannan sunan shi Anas dan Malik gashi dan Nabar Balansari sai aka ce khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam house help boyi boyin annabi ne yana yaron gida ga annabi sallallahu alaihi wasallam khadamahu 10 sinin yayi wa annabi hidima tsawon shekaru 10 aka ce sanda annabi zai zo madina sai baban shi mai suna malik yana ba maguji sai ya ce matar shi ummu sulaimi naji labarin wai mutumin nan da zai zo yana kyamar giya sai ta ce gaskiya ne yace to ni ban ki in yi musulunci ba amma bazan rayu ba shan giya ba tace eh yace gaskiya kam don haka ya hada kayan shi ina shi sai ya gudu yaje sai jefa kan shi cikin tekun fasha sai dai gawo shi aka ciwo kaga shahidin giya kenan wannan is very fanatic akan ra'ayin shi in ba bakin ra'ayi ba ka ce kai ba zaka daina shan giya ba musulunci yace zai amma shi giya ya daina shan giya yace ba zai yi wadan haka sai dai ya kashe kan shi shine matar shi taje tai takaba ta gama ta kaba tana zawarci sai miji sai wani bamaguje kuma ya ganta mai suna Abu Talha yace wannan da zaura masha Allah kaza kaza sai tace a ba aure tsakanin ni ina musulma kai kana bamaguje ba aure sai yace a ba ni san abin ku na zaura kin ga dai ba ni da albayba'u ba ni da fara ba ni da ja ba ni da kwandala ba zinari ba azurfa ba dutchmark ba stones ba kudi kai zaki min shari'o ni bamaguje ne tace wallahi da zaka musulunta ko taro bani so a hannunka
yace yanzu in musulunta ba ki aure ne, tace eh, to shi kuma sai ya auna ya ga shi ko uwa ce ta tsine mai albarka, ka zauna ga maguzanci ga gaurantaka da wanne zaka ji jama'a rashi yayi maka yawa, ba kuɗi, ba addini, ba mata, sai ya tafa ta gaba suka je sai musulunta. Yana shigowa ɗakin Annabi sai Annabi ya ce ga Abu Talha nan ya zo goshin shi na kyallin musulunci, ya musulunta aka ɗaura musu aure ko taro ba ta karɓa a hannun shi ba, duk musulunci baki ɗaya shi ne sadakinta. Shine mai riwaya ya ce ba mu taɓa jin labarin sadakin da ya kai wannan girma ba. Imana duk musuluncin nan da muke sadakin uwar Anas ne, don haka ko sai da aka waye gari ta haifan mishi ɗa Abdullahi, dan kuma ya haifi ƴaƴa guda tara ba su balaga ba sun haddace alqur'ani. Kaga albarkar da ake so kenan, albarka in aka zo neman ƴarka matukar ka san yaran nan ahlus sunna ne, dalibi ne, karka damu wani yazo da bambalasta, wani yazo da kaza, zai dare ka. Addini ake duba, arziki na Allah ne, addini shine babbar baiwa. Duk sanda ka ba mai addini da dabi'a ƴarka ba za ka taba nadama ba, amma kudin shi ka kalla ka bashi miwa, bai da addini, bai da tarbiya, ran da ya ga dama sai wulakanta ta, yace yo to menene, ba kudi na suka bani ba, ba ni ne babanki kaza ba, yana kaza kai, yana kaza ka, kaga sai ta fashe da koka, ita an sai da ita kenan, ba ta da yanci. Allah ya kiyaye. Anas dan Malik, sai uwar shi ta kamo hannun shi, sai ta kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace ya manzo Allah, naga ka zo kana bako, baka da dan aike, ka rike yaran nan. Mace ce mai dabara, aka ce ran nan sai take yi, tace ya manzo Allah, dan lillan nawa kuma a dan yi mishi addu'a mana. Shine sai Annabi ya mishi wannan addu'a, wa qala lahu, Annabi yace da shi, Allahumma akfir malahu, Allah ka yawaita dukiyar shi, wa waladahu, Allah ka yawaita ƴaƴan shi, wa adkhilhu aljanna, Allah ka saka shi aljanna. Jama'a wanda duk manzo Allah ya mai wannan addu'ar yaya, aya hai ai yanzu ne shi ma sai ya ci gaba da rabon aljanna, in a yanzu ne da ake karama ba sai ya ci gaba da rabo shi ma, amma su a data ka tsantsan suke yi. Aka ce Allah ya karbi wannan addu'ar a shekara, ana diban dabino so ɗaya, shi so biyu yake diban nashi, duk wata shida sai ya'ya saboda addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ya kuma aka ce ya fi shekara 100 a duniya, ya kira ishi mai suna Unaisa, yace mata shi ya makance a lokacin, sai yace mata wai ya'ya na nawa ne, sai tace to ai zuwa yanzu dai an tabbatar da guda 100 sun rasu. Ya'ya ba jikoki ba, ba tattaba kunne, da 100 sun rasu, saura kuma ga su nan a tsakar gida, sai an yi census tukuna, sannan za a gane ko guda nawa ne. Kane to amma fa su suna haihuwa ne, ba irin haihuwar agwagi ba, ka haifi ƴaƴan baka tarbiyyar su, wannan matsala ya kamata jama'a su gane. Karka ce an ce ai ta haihuwa, manzo Allah ba zai yi alfahari a haifi ƴan ƙwaya, ƴan daba masu yi ƴan matan mutane ciki ba. Yawwa, in zaka haifa da yawa kai tarbiyyar su, ba haka ba, auri mace ɗaya ta haifa maka ƙwaya biyu, ƙwaya uku, ƙwaya hudu, Allah ya saka da alheri, Allah ya amfana. Amma ka je ka tara ƴaƴa 30, wannan ya zama ɗan daba, wannan area boys, wannan ya zama ɗan sara suka, wannan ɗan zara, ba jama'a. Yanzu Annabi kai kanka baka alfahari da su, kai kanka baka alfahari da su, balle ranar kiyama Annabi ya alfahari da su. Allah ya kiyaye. Shi ne aka ce mata sanata sanataini wa qila salasin salasin wa tis'ina, aka ce ya rasu hijira na da ainihin wato shekara 92 ko kuma da 3, wa kad jawaza al-mi'a, ya wuce shekara 100 a duniya. Shine yace tunda nake wa Annabi aiki, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mini yi kaza ko danne kai kaza ba, sai malamai suka ce ka, amma Annabi na da hakuri, ka zauna da yaron gida shekara 10, baka taba mishi tsawa ba, baka taba cewa yi kaza bari kaza ba, sai aka ce to amma shi ma Anas din yana da hankali, ma'ana in kai boyin ko yaron wani ne ko driver wani ne, ya kamata ka lura da duk abin da baya so, sai ka bari shi kuma sai ya rinka sassautawa wajen fada, kai ya zama mai yawan fada, kai kuma kakka zama mai kunnan kashi, to haka ake so ainihin a zauna. Na'am malam.
Eh, malam, ina tabbata kalma ba ina.
Na'am. Na'am. Eh, akwai bambanci. Ita kalmar ra'ina ai suna zuwa majalisar Annabi ne suna amfani da ita suna zagi. A yanzu ko ita waccan kalmar dangata ko ubangiji, wa yake amfani da ita dan ya zagi Allah? Babu kada bambanci. Allah ya kiyaye. To jama'a, bayan da ya kawo mana wannan ainihin hadisi, gashi sai yace fihi masailu, a cikin matini ne. A ƙarƙashin wannan babi jama'a akwai mas'aloli kamar haka. Al'ula, mas'alar farko, si'atu fadlillahi. Wannan hadisi yana nuna mana yalwatar falalar Allah, falala Allah tana da fadi. Ku duba nassin Qur'ani yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Allah yace rahmata ta ishi ko ina. In ba haka ba, ya za a yi ruwa gonar kafiri da gonar musulmi duk su sha ruwan nan, kuma kafiri yana saba ma Allah. Amma Allah rahmar shi ta yalwaci ko ina ne. Shi yasa wani ya shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari, ashe ba musulmi bane ma, kafiri ne, maiwa ya ji jita-jita ne, sai ya ce bari ya zo tsogala fada. Ya zo yi fitsari a cikin masallaci, kaga ya tsogali fada. Sahabbai suka tashi za su casa shi, manzo Allah ya ce ku kyale shi, ku kyale shi. Sai da ya karasa fitsari, Annabi ya ce a ɗibo ruwa a zuba fitsarin. Aka ɗibo aka zuba, samu ya zauna ya ji wa'azi, sai musulunta. Yana musulunta sai ya ɗaga hannu, Allahumma hadini wa Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wala tarham ahadan ma'ana. Ya Allah, da ni da Muhammad ka ji kanmu, amma kar ka sake jin kan kowa bayanmu. Wai da waɗannan yake ba su suka tashi za su tasa shi ɗazu ba? Yawwa, Annabi ya ce laqad hajjarta ala Allah wasi'an, kai ba ƙauye, rahama Allah tana da faɗi, ka kuntata ta mutum biyu. To Allah yana da falala jama'a, in ba dan falala Allah ba mun shiga uku. Yanzu za ka iya rantsewa da Allah a wunin yau ba kai zunubi ba? Abinda zunubin yanzu dole ake dinka da shi. Wani malamin mu ya zo kasar nan, a Sheikh Ali Zaharani, bai taɓa zuwa kasar nan ba, sai ya zo kasar nan sai aka fita da shi cikin gari, sai ya ja irin wannan ɗan kallabin nasu na Saudiya, sai ya rufe idan shi ya dawo, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ce menene? Ya ce tabija. Ya ce ai Najeriya mata rara suke yawo, bai sake fita daga inda aka sauke shi ba har ya bar Najeriya. Ya ce kuma ba zai sake dawowa ba. Ana nan sai aka yi wani kuskure, sai aka yi posting din shi America. To nan ma da yaje Islamic Center, da yaje da ya makale a nan bai sake fita ba, shine muke hira da shi a Madina wallahi, shi har abada ba zai sake fita daga Saudiya ba har ya mutu. Yace duniya tsirara ake yawo, saboda mutumin da aka haife shi a Saudi Arabia bai taba ganin mace na yawo da wando ko da skirt ko da menene ba. Ka zo Najeriya nan ka gansu suna yawo tsalo-tsalo kamar balbelu. Wani malamin ma dan Misra cewa shi in a Najeriya yake dan menene ma zai aure. Yace dan zai aure ma yana Najeriya. Ga matan nan suna yawo tsirara. Yace ai abinda kake kwadayin ka mallake shi ka kai gida shine abinda ba a gane shi. Yace me darajar su? Ba su da wata daraja. Mata sun kasa gane duk abin da ya kai daraja boye shi ake yi. Dubi kudinka muna ganin da suke ka gani, saboda muhimmancin kudinka in ka sa sai ka sa aljihun kasa sai ka danne su, amma aljihun fa sai ga shi ana ganin shi a waje, amma kudin asalin sai ka boye su. To mace saboda darajar ta aka ce a boye ta, amma sai Bature ya ce a bayyana ta, shikenan aka watsar musu da daraja. Allah ya kiyaye. Saboda haka rahama Allah tana da fadi jama'a, karka hukunta wane wane dan wuta ne, a'a wane sai ya shiga wuta. Zamu zo mu karanta anan wata ran Annabi ne wa sahabbai wa'azi, ya ce wani mutum cikin bani Isra'ila wai shi ya ga malami ne mai bautar Allah ne, wata ran sai ya ce na rantsa da Allah wane ba zai shiga aljanna ba. Nan take sai Allah ya dauki ran shi da shi da wane, sai Allah ya hada su gaban shi, yake kai za ka yi min shishigi game da bayina, ka rantse da ni ka ce wane ba zai shiga aljanna ba? To aljannar da nayi tunani na sa sunan ka ciki kai na soki shi kuma ya shiga aljanna, kai ka koma wuta. Yana nan hadisin anan za mu same shi a gaba cikin kitabu tauhidi. Shi yasa in ba mutum ya cika ba, hukunci alal muayyan ba daidai bane ka ce wane dan wuta ne, a'a sai in ya cika kamar Fir'auna zaka iya cewa dan wuta ne, to da makamantan su. Amma wane duk yadda ka ganshi yana barna, in musulmi ne sai ka ce to Allah ya kiyaye, muna ji mishi tsoron sabanin shi, amma kuma ne mishi fatan rahama Allah saboda imanin shi. To rahama Allah tana da fadi jama'a. As-saniya, mas'ala ta biyu, kasratu sawabit tauhid inda Allah. Wannan babu yana nuna mana yawan ladan tauhidi a wurin Allah. Tauhidi akwai romo jama'a, akwai falala, akwai lada mai yawa. As-salisa, mas'ala ta uku, taksiruhu ma'a zalika lizunubi. Duk da cewa tauhidi na da falala, kuma fa ba falalar kawai ba, yana kuma kankare zunubai. Tauhidi duk inda ya samu daudar zunubi sai kankare ta, sai wuce da ita. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, tafsirul ayati thaniya was-samanina allati fi suratil an'am. a cikin wannan babi ne muka ji fassara ainihin aya ta 82 cikin suratul an'ami da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko ma'ana waɗanda suka yi imani da Allah tunda suka yarda da Allah ba su yi shirka ba har suka mutu to anan duniya shiyayyu ne ranar lahira kuma suna cikin amincin aljanna Allah ya sa mu a ciki al-khamisa mas'ala ta biyar ta'ammal al-khamsa lawati fi hadith ubada malai yace ka koma da kyau ka sake kula da abubuwan nan guda biyar da ke cikin hadisin ubada cewa wanda ya yarda da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la yarda da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarda da cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kalmar Allah ce ya saka Maryam ya yarda cewa aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce Allah zai saka shi aljanna duk kankantar aike shi ko kuma duk irin ayyukan da yake matakar babu shirka a ciki malai yace ka lura hadisin nan yana nuna maka falalar tauhidi yana nuna maka girman la ilaha illallah Allah ya taimake mu as-sadisa mas'ala ta ainihin shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadisi ittiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khat'ul maghrurin yace in ka dauko wannan hadisi na ittiban ai hadisin ubada da hadisin ittiban wanda mun karanta shi a jiya wanda yake cewa duk wanda ya fadi la ilaha illallah ya fuskanci fuska Allah da ita to Allah ya haramta wuta ta ci naman shi to ka hada wancan hadisin da wannan zaka gane ma'anar la ilaha illallah mun gane wannan ko yace to daga nan kuma zaka iya ainihin gane kuskuren waɗanda suke ruduwa da cewa ai na fadi la ilaha illallah tunda ai a hadisin ba fadi aka ce ba kawai sai ka fada kana fuskantar fuska Allah to ashe duk sanda kace ai na fada ne kawai to ka zama cikin rudaddu Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda na fadi ranan jama'a tambayoyin duk da ake aiko mana da su tambayoyi ne waɗanda suna da alaka da tauhidin amma matsalolin duk ba mu kai kansu ba to kuma in muka amsa su yanzu ƙarshen ta sai abin ya zama mana babu kan gado amma muna fatan dai tambayoyin sai ai tsare su su zama akan irin matsalolin da ake tattaunawa amma tambayoyin da ake da dama waɗanda ake rubuto mana duk suna shiga za su shigo cikin karatun mu nan gaba to kar mu amsa su kuma gaba a je a sake maimaita kun ga an yi ibtinabi kenan Allah ya taimake mu za mu saurara anan sai kuma ainihin wato ranar juma'a ko sai ranar juma'a insha Allah da daddare ranar juma'a da daddare fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.